نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu damar halartowa wannan waje mai tarin albarka, masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a bayan ƙasa, domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta 12 ga watan Ramadana shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 1 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka bismillahi ta'ala zamu ci gaba da tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai girma har ila yau cikin suratul Hud, daga inda muka dasa aya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala وإن كلا لما ليوفينهم ربك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
الله تبارك وتعالى وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ كُمَ لَلَّيْ أُبَنْجِجِنْكَ تَبَّسْ ذَيْتِكَ وَقُوَ النِّي دَغَتْكِنْسُ سَاكَمَكُنْ أَيُوكَسُ بَيَنْ بَيَانِي دَيَدَ بَاتَ جَمِدَ يَدَّ suka yi sabani akan littafin da aka aiko annabi Musa alaihi salatu wassalama da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace da ba dan wata kalma da ta gabata daga gare shi ba da yayi hukunci a tsakanin su amma Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta hukunci a tsakanin su zuwa ranar tashin alkiyama don haka sun kasance cikin shakku da kwankwanto game da abin da aka aiko annabi Musa da shi domin yadda suke yin fito na fito da kalubale da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala yake to lallai za mu cika wa kowanne daga cikin su sakamakon ayyukansa duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ko man kankantan wannan aikin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala baya zalimta kowa bal ya haramta wa kamsa zalimci sannan ya sanya zalimci a tsakanin bayinsa muharrama yace kowa za mu cika mai sakamakon aikinsa da haka duk irin aikin da mutum ya aikata zai ga sakamako ta innahu bima ya'maluna khabir lallai Allah tabaraka wa ta'ala game da abin da suke aikatawa masani ne domin haka babu abin da yake boyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala karami ne ko kuwa babba wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ya tsoratar da mutum ilimin Allah game da abin da kake aikatawa na haka shi al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala so da yawa a wajaje da dama a irin wa'annan karshen ayoyin yakan yi tambayi zuwa ga irin waɗannan lafa'is din na cewa a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake innahu bima ya'maluna khabir, wannan maganar a zahirin maganar kana garan kamar labari aka baka game da alakar da Allah yake rufi da aikin da kake aikatawa, amma kuma wannan labarin yana kunshe da gargadi, yana kunshe da tsoratarwa. Walillahi al-masalul a'la kamar kai ne da dan aikinta wadda ko kuma wani abokin kasuwancinka ko kuma wani abokin mu'amalarka wadda yake cutarka a boye. Misali yake yin wayansu abubuwa wadda yake ganin a boye yake yin su, kuma yana boyewa baya son ka sani. Alhali kuwa kai kuma kamiri ne, ka sani, kaga koda an tariqal ishara, koda da ishara ka nuna mai cewa na san abubuwan da ke faruwa fa, amma kawai shiru nake yi, kaga a mu'amalar tsakanin mutane da mutane wadda ya san shi bai da gaskiya kuma ya san yana yin waɗansu abubuwa da baya son ka sani a matsayinka na mai gidansa, a matsayinka na wadda kuke mu'amala tare, wadda ya kamata a ce amana ce tsakaninku, amma kuma yana yin waɗansu abubuwa ta bayarka wadda kai kuma ka gane waɗannan abubuwa, za ka ga zai shiga cikin damuwa a yayin da ka sanar da shi cewa ina sani fa, na san abubuwan da kake yi fa. Za ka ga a mu'amala na mutane ma zai shiga damuwa. To ina ga mahaliccinka yana sanar da kai cewa abubuwan da kuke aikatawa gabaki ɗaya khabir, kuma shi kalmar khabir din nan ma ablag min kalimati alim, mubalaga da ke cikin nuna ilimin da Allah yake da shi game da abubuwan da muke aikatawa a cikin kalmar khabir, ya fi karfi akan wadda ake faɗi cikin kalmar alim. Ma'ana yana da sani na kudda abubuwan da kuke yi, babu abin da ke boyo a gare shi. Shi yasa ai yana daga cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da abubuwan da za su kasance ranar tashin alkiyama. Allah ka sa mu kasance cikin mutanen da za ka yi wa aminci a wannan rana. Ranar tashin alkiyama abin tashin hankali ne jama'a, wallahi akwai tashin hankali. Tashin hankalin da zai sa wuljan yaron da aka haife shi yau ya yi farfara, a haifi yaro yau ya yi farfara domin fargaba da tsoro da tashin hankali. Tashin idan alkiyama ta tsaya, mata masu ciki regardless of stages in cikin da suke dauke da shi a ranar za su haifi abin da suke dauke da shi, cikin ko na yaushe ne ko na kwana nawa ne ranar aihuwan kenan, ran da za a haifi abin da ake dauke da shi kenan. Sa'annan duk da alakar humuma da kuma umuma da rahma da tausayi wadda ke tsakanin ɗa da uwa, shi yasa ai a shari'ar musulunci aka haramta rabawa tsakanin ɗa da wa da uwa. Amma a ranar ɗa da ake shayarwa jefar da shi za ta yi tazhalu anhu, za ta manta da shi, za ta ma manta da cewa akwai tana da tsarki da karamin yaro tana shayarwa domin tashin hankali. So yana daga cikin abubuwan da za su faru a wannan ranar domin ka san cewa Allah ya san abubuwan da kake yi. Allah yana sanar da abubuwan da kake. Manzalar sallallahu alaihi wasallam yake babu wani daga cikin bufaci sai yukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Kowanne daga cikin ubangijinsa zai gana da shi kuma babu mai tafinta a tsakanin su domin a nuna yadda kusancin zai kasance. Za ka tsaya a gaban Allah. Akwai bawar da Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa mai cewa ka aikata abu kaza a waje kaza a lokaci kaza. Kai ba zai yi kai karya ba. Domin gangunan jikinka su za su karyata ka, su za su dinga magana a ranar. Har akwai amma manzalar sallallahu alaihi wasallam hadisi yake idan kana son ka yi inkari domin ka ji tsoro, kana son ka faɗi cewa ka san yawancin mutane suna da tabirira, idan ka ce wa mutum wannan abin bai dace ba, shi ma ya san bai dace ba. Domin balil insanu ala nafsihi basira, amma kuma shi dole sai ya kawo ma'azin, zai kokarin kawo, zai kokarin justify stage din farko idan ka aikata kuskure. Yana da cikin abubuwan da yake nuna cewa mutum yana da dattaku kuma hankalinsa a cike yake, kuma zai sa mutane su yi ihtiraminka, su ga ƙimarka, su yi respecting ɗinka, su ga girmanka. Idan kai kuskure aka nuna maka, akwai kurakuran da mutane biyu ba za su taɓa yin saɓanin cewa kuskure ba ne. Idan tunda kai kuma ba mala'ika ba ne, kai ma za ka iya faɗawa cikin wannan menene kuskuren. Idan kai kuskure aka jawo hankalinka aka ce aka raba kallawo wannan kuskure ne, abinda ake bukata da jinare ka idan kai mai hankali ne, stage ɗin farko ka fara karɓar ne cewa wannan kuskure ne ya karɓa, kuma ka gyara. Sa'annan idan akwai wani dalili da ya sa ka auka a wannan kuskuren, wannan dalilin da wannan tabariras ɗin da wannan bayanan ba za su taɓa yin amfani ba sai bayan ka karɓi kuskure. Abu na farko, matakin farko, idan aka yi maka tambayi akan kuskure karɓa, tunda kai ba mala'ika ba ne, kai karɓin kuskure ne, shi yasa abin yake ba ne mamaki, musamman a cikin abin da ya shafi karatu, karantarwa na addini. Sai ka ga mutum abin da ba gadon gidan uban kowa ba ne, addinin Allah ba. Addinin Allah, ka ga mutum an mai gyara, an jawo hankalinsa cewa wannan ayar ka karanta ayar alƙur'ani as-sautu wal alhanu sautul qari lakinnama al-maslumu qawlul bari. Ayoyin da muke karantawa fa muna maimaita maganganun da wane ne ya fara yin su, wane ne? Allah. Abinda Allah ya faɗa ne ba kake maimaitawa. Shi ne idan ka yi kuskure aka gyara maka sai ka jawo shi, kai wani yanar halitta ne? Ko kuwa hadisi, sahabbai idan suka rawaito hadisi in suka yi shakka tsakanin kalmomi biyu sai su rawaito kalmomin biyu a tare, su ce abu kaza ko abu kaza, ɗayan biyu na manta wanne ne, amma ɗayan biyu manzon Allah ya amfani da shi domin taka tsantsan kar su faɗi abin da manzon Allah bai menene ba, bai faɗa ba. To idan ka yi kuskure ɗin a cikin harka na ilimi, ko kuma wata matsala ga ta nan kusa-kusa baka san ta ba, sai ne ga Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda, da ɗaya daga cikin safai da ya isti'izani a gidansa, ya yi sallama sau uku ba amsa ba, kawai sai ya kama hanyarsa. Umar ya fito ya ga mutumin da ka san shi, kuma Umar ba a yin wargi da shi ko, ga mutum ka zo ka yi min sallama a gida, shi Umar yana nan yana kankanta waɗansu abubuwa ne, ya fito ya zo ya amsa shi. Da ya fito sai ya ga sahabin ya juya yana tafiya, ina ganin kamar Abu Musa al-Ash'ari. Ya fito ya ga sahabin ya fara tafiya, sai ya kira shi ya ce, ya haka ka zo gidana ka min sallama? Da ba baka bukatan gani na kai sallama, ka yi sallama ban fito ba, ka kama hanya za ka tafi? sai ce kai Umar baka san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar ya karantar da mu cewa idan muka nemi izini so uku ba a bayar da izini ba muyi ne mu koma kuma ya halarta idan mutum ya zo gidanka ya ce salamu alaikum ka amsa mai sallama yace maka adkul in shigo ya halarta ka ce mai la irji'a ka koma kuma haramun ne ka ji haushi domin yayi aiki ne da mai da karantarwa addini kai ka san me ake ciki me yasa innama ju'ila al-isti'zanu min ajli al-basar kai ka san halin da yake ciki baka san halin da yake ciki ba dai fada wa Umar wannan magana ko yace Umar bai san da wannan hadisin ba Umar yake mai to dole sai ka kawo mani shaida akan manzon Allah ya faɗi wannan magana yazo wani majalisin sahabbai yazo yana da alaman tsoro a jikinsa aka ce ne yake tafiye da kai yake gashi abin da ya faru na tafi gidan Umar na yi istizani so uku ban ji abu ya bada izini ba na juya zan na kama hanya sai ya fito sai ya kirawo ni yace ya zan zo gidansa in mai haka sai nake ai manzon Allah ne yace in an nemi izini so uku ba amsa ba a koma shi ya sabai suka ce a Umar bai san da wannan ba radiyallahu ta'ala anhu warda sai suka duba a majalisin suka ce wallahi ba za mu aika tare da kai yaje maka shaida ba face mafi karami a shekaru a cikin mu anan sai aka hada shi da ɗaya daga cikin sahabbai wanda shine karamin cikin su yaje ba da shaida har wannan karamin ma ya san da wannan karantarwa amma Umar ba menene ba Umar bai sani ba sai ne dan haka manzo Allah sallallahu alaihi cikin wancan hadisin da nake son yi bayani har na kai ga wayannan yace idan ranar tashin alkiyama hannu zai dinga fadin cewa ya Allah dani aka rubuta ya Allah dani aka dauka sakan nan da aka yi da ni aka dauko signature din nan da aka yi forging da ni aka zana idanuwa za su je da ni aka kalla kafafuwa za su ce eh ya Allah wannan magana zancen su ne yace din nan da ni aka taka zancen ka zan nan aka ce sai mutum ya fada wa gabobin jikinsa gabobin ne za su dinga magana hannu ya magana kunnuwa su ce da ni aka ji da ni aka tunshira da ni aka taba da ni aka yi kaza sai mutum idan ya ga cewa gabobin ne suna ta bada shaida akan sa sai ce an kunna kuntu udafiya sai shi kenan ku ne dama ku ne nake son na baiwa kariya yana yi dawa da gabobin jikinsa cewa idan aka shigar da shi wuta ku ne za ku shi wutan ai kaga mutum ya isa min amari yake kira tunda cewa gabobin jikin nasa ai na suke a jikinsa suke ai ko to da ya gaji ne ya gaji da yadda suke fallasa shi gabobin sai ce an kunna kuntu udafi dama kariya da nake kokarin yi da bayani ai dama ku nake son na kare to akwai wannan bawar da Allah zai ce mai a rana kaza a waje kaza ka aikata kaza haka ne yake haka ne ya rab ya ubangiji na haka ne Allah sai ce mai satakuha alayka fid dunya wa asturuha alayka al-yawm na sitarta ka a duniya kuma yau ma na sitarta ka sai ce mai a rana kaza a waje kaza ka aikata kaza to ka dinga tunawa da wannan cewa ranar tashin alkiyama za ka gana da Allah kuma zai faɗa maka waɗannan zunuban da kake aikatawa banda haka duk abubuwan da muke yi akwai littafin nan da za a ba mu ranar tashin alkiyama mu ne authors din littafin domin exactly abubuwan da muka yi a rayuwa kafkaf su ne a cikin littafin shi yasa ya suke cewa mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wai wani irin littafi ne babu karami ko babba face sai da aka rubuta duk wani abin da ka sani yana cikin littafin. Da haka abin da zaka so gani a cikin littafinka ranar zafin alkiyama shine abin da zaka dinga aikatawa a yanzu. Domin a ranar zafin alkiyama za a baka kamar yadda ka san ana za a yi replay din abubuwan da ka aikata ne. Kwanakin baya na ga wani yaro wani rubutu a social media ya ce shin idan aka ce idan za a mayar da rayuwarka a mayar da shi faifan bidiyo a kawo iyayenka ƴan gidanku da matarka in kana da mata da ƴaƴanka a zauna duk mutanen da kake da kusanci da su a zauna rayuwarka shekarunka da baya a mayar da shi kamar ya zama bidiyo a zo a yi play kowa ya kalla za ka yadda? Na shiga comment section sai ka yi dariya da hawaye wani ya ce bala'i ai ba zai kallu ba ai ba zai yiwu ba ai to tun a nan duniya idan a duniya mutane kamar ka ba za ka so a ce su ga waɗannan abubuwan ba to ya za ka ji ran da ka tsaya gaban Allah ka ji kenan min babi aula ka ji kunyawa in za ka ji kunya waɗannan mutane kamar ka su gani waɗannan abubuwan da ka aikata to ka ga min babi aula ya kamata ka ji kunyan Allah ya ganka kana yi wannan din shi yake cewa muraqabatullah ya zanto babu bambanci tsakanin lokacin da kake kai kadai da lokacin da mutane suke ganin ka kar ya zanto eh yanzu sai da mutane suna ganin ka za a yi sallah da kai idan kana cikin mutane lokacin sallah yayi za ka je a yi sallah da kai lokacin sallah yayi ka tsinci kanka inda babu wanda ya waye ka ba za ka yi sallah ba a ka tsinci kanka inda nan an waye ni ba za ka tabga abubuwan nan na barna ba lokacin da ka tsinci kanka inda babu wanda ya san ka kamar yadda Sheikh Muhammad bin Uthman yake faɗi wata ran cewa wai a Fatakot ya shiga gidan abinci sai ya zauna zai ci abinci ita waitress ɗin sai bayan an bashi abinci ne in ban manta ba ko sun ko an kawo mai giya ne ko kuma an ce mai yana buƙatar wani irin giya sai ya ce a'udhu billahi giya kuma babu ganin ni musulmi suka ce mai we know you be allergic now but they didn't come now ka je wata sai ka tafi wannan wata don zaka san cewa mutane suna nan kai ka tafi Port Harcourt ka tafi nan Abuja akwai ƴaƴan musulmai wallahi ba su sallah kuma ba su azumi annan Abuja din da ka gani ba sa sallah ba sa azumi kuma musulmai ka tafi Port Harcourt ka je ka ga da yawa daga cikin waɗanda suka tafi daga arewa shan giya sai dai arna su koya wajensu kuma musulmi ba dole musulmi ya shigo restaurant a mai ta yin giya ba tunda musulmai da suke wajen su ma sun fara menene sun fara sha domin haka mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da abubuwan da muke aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala yake
fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir
bai Allah tabaraka wa ta'ala wala tarkanu
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
bayan Allah tabaraka wataala ya fada mana yadda Yahudawa suka yi da Annabi Musa kalubalantar da suka yi tai fitona fito da shi da suka yi tai bayan fa ya kumutar da su daga azabar Fir'auna kenan Fir'auna ya bautar da su yana azabtar da su yana karkashe su bayan ya zo ya kumutar da su bayan aya da suka gani da suka cewa Annabi Musa inna lamudrakun a lokacin da suka zo gabar teku akwai wata aya ta kai wannan girma idan ka taba hawan ni na taba yin tafiya akan wannan tekun na awa 14 wallahi ban samu sukuni ba sai da na sauka domin idan babban jirgin ruwa ne mai hauhawa yana kwasan mutane da kaya wallahi idan ya nitse ko sai ran da aka mutsa kawo zaka fito na rantsa da Allah babu abin da zai tsira da kai dan zaka ga ruwa ne iya ganin ka dama hagu dukkin da ka jura amma a hakan nazo na ga wani sai an iska za su jawo mana bala'i suna buga karta yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi na tsaya na kalle su na kike waɗannan wani irin mutane da na kalle su na sake kallon ruwa na rantsa da Allah dure ka tsorata ruwan nan ne fa mutane suka zo aka biyo su suka fito da Annabi Musa suka zo kan ruwan nan suka cewa Annabi Musa inna lamudrakun yace kalla inna ma'i rabbi sayhadi yace ka duba wannan thiqa as-thiqatu billah Allah tabaraka wataala yace ana inda dhanni 'abdi bi Annabi Musa tunda Allah ne ya aiko shi a lokacin fa bai da mafita amma ya san Allah ba zai bani umurni in bukumurin Allah kuma Allah bai bani mafita ba suka ce ga mu nan ga teku ka fito da mu daga gari ga shi mun zo ba mu da fuka-fuki ba mu da jirgi da za mu hau ruwa mu tsallake ga Fir'auna nan wa junudu sun taho za su riske mu duk da cewa Annabi Musa ma shi ma yana ganin su shi yasa rago matsoraci bai kamata a dinga ba su shugabanci ba a irin wannan yanayi da kai ka sanwara cewa jagorar ku da ya fito da ku shi ya fara fashewa da kuka ta aiki shiga uku kenan ko kun lalace amma idan to wanda yake da ribatul jash haka manzon Allah ma yake sallallahu alaihi wasallama an taba jin wani kara sosai a garin Madina mutane suka razana sahabbai suka fitar kowa ya zare ta kubarsa aka hadu aka nufi ta inda aka ji karar ana fitowa daga Madina za a tafi ta inda aka jiyo karar aka ga manzon Allah kan abun hawanta yana dawowa yake ku kwantar da hankali ku kowa ya koma babu komai amma wannan da an aka bullet da ma kowa zai daura tarwatsa da shugaban da wadanda ake shugabanta manzon Allah ya riga ya tafi wajen ya gani ya dawo sai zai ce ku koma babu komai kowa ya yi babu komai Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa Annabi Musa wahayi an idrib bi asaka al-bahra fa falaq fa kana kullu firqin kal-fawd al-azim akan idanu wa tufa akai wannan abu ke kun ya dare ya bi suka shiga tsakiya suka taka suka tsallake ruwa suna gani suka haye suna kallon Fir'auna da muta da rundunansa su ma sun shigo a kan idansu aka hallakar da Fir'auna amma duk da haka sai su dinga wa annabin Allah cross-examination su dinga mai cross-examination an kai inda suka ce lan yu'mina laka hatta nara Allah jahra kai mu in fact mu muna son mu ga Allah ma muna son mu ga Allah in ba haka ba za mu ma yi imani ba mun fasa imani to da Allah ya bada labarin mutanen Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam da yadda suka yi ta sabani akan littafin da Allah ya bayar annabi Musa sai ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai umurni aka san irin abin da mutanen annabi Musa suka yi yace fastaqim kama umirt tabaya daidai istiqama kamar yadda aka umarce ka addini kenan addini ba daga addinin da kake kawowa ba addini na Allah ne abin yadda Allah ya ga dama aka za a yi ba a yin shi da menene ba ga ce well I think wannan ba addini bane ya Allah ya faɗa ya manzo Allah ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kama umirt salla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta azumi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta itikafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta daurin aure kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai kama umir maluma suka ce wannan ayar na daga cikin ayoyin da aka dama da ɗan bid'a da shi domin Allah ya umurni da istiqama sai ce kama umirt kamar yadda muka yi ne muka umarce ka ba kamar yadda kaga dama ba kamar yadda muka umarce ka wa man taba ma'ak da waɗanda suka tuba tare da kai umurnin na manzon Allah ne da mu'minai wala taqaw kuma kar ku wuce iyaka shi yasa wata zalika ja'alnakum ummatan wasata addinin Allah addini ne na tsaka-tsaki babu ifrat kuma babu menene tafriq kar ku wuce iyaka إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير للي الله تبارك وتعالى غني ده ابوان ده كجي اي تتاوى بصير مي غنيني ينا غني الله تبارك وتعالى ينا غني الله تبارك وتعالى ينا كلن ابوان ده كجي اي تتاوى اي لا يخفى عليه من اعمالكم شيء وسيجازيكم عليها babu abin da ke boyuwa cikin ayyukanku ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai yi musu sakayya akan ayyukan da kuke yi al-imam sa'di yake fa fihi tar'ibun bi sulukil istiqama wa tarhibun min biddiha wannan ayar akwai wato a kwadaitarwa akan bin hanyar daidaituwa da kuma tsoratarwa game da aka san haka shi yasa al-istiqamatu ala din al-istiqamatu ala al-jadda mutum ya zanto ya daidaitu akan addini ya daidaitu akan riki addini ba rikon sakainar kashi ba akwai mutanen da addini is just secondary cikin rayuwarsu irin wannan mutanen su ne idan aka samu ta daya environment din wadda shi komai he reads religion into it domin ni musulmi ne in zan ci abinci akwai yadda addinin musulunci ya karantar da ni cin abinci ba kowane irin abinci zan ci ba ba kowane irin abinci zan sha ba ba kowane irin tufafi zan saka ba kowane irin shiga matan mu za su yi ba domin mu rayuwarmu gabaki ɗaya addini amma mutanen da suka dauki addini wani secondary abu ne suna ganin mutanen da ake cewa nominal muslims ko kuma a wani istilahi da ya yaɗu shekarun baya bayan nan a arewa musamman mutanen da ake cewa yan boko sai ka gane cewa mutum dan boko kansa na kumburi dan boko ko ce hatta a gidaje ma za ka ga ka idan kace wa mahaifin yarinya cewa amma me yasa wacce ke fita haka babu hijabi ce ka san su ɗan jami'a ai uban kenan ba shine akwai wani abokin aikin mu Malam Abdulsalam ban mantawa da wannan magana wani ɗalibi ne yayi arrangement din abokanansa suka zo suka yi fashi a gidansu shi ya bude masa kofa kananan yara ba wannan tun shedan bai kai haka wayo ba sawara ka san shedan kullun abin ci gaba yake karamin yaro dan zaman wajajen shekara 13 da suka wuce ne ba wannan magana yaron SS2 to shine aka ji labari a makaranta hukumar makaranta lokacin muna karantarwa hukumar makarantar take za ta dauki mataki shine baban ya zo makaranta yake shi ba ruwanku ku bar mun dana shi da wani malami abokin aikin mu sai ce mun ustaz na ce na'am yake ta san uba nau'i biyu ne yake akwai uba dabba akwai uba mutum kaga wannan uba dabba kenan wai ka san su ɗan jami'a wato shi yana bata goyon baya shikenan idan ƙarka za ta tafi jami'a daga jami'a ta shiga jahannama kenan ko meye manufar ka kuma Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama gani da ita domin shi wai shi ɗan boko ne da haka shi ba dukkan dokokin musulunci yake bi ba yana bin waɗanda suka dace da ra'ayinsa ne kawai yanzu ba ka ganin abubuwan da wayannan ƴan iskan suke rubuta a social media cewa hukuncin shari'a na talakawa ne kawai banda na masu kuɗi su za su yi fito na fito da shari'a za su yi tsirara ƴaƴansu za su yi tsirara wajen ɗaurin aure za su yi baɗala za su ba abin da ba za su yi ba muddin suna da mulki da kuɗi shari'a ba za ta hau kansu ba amma kuma akwai haɗuwa da Allah sa'annan kai kar ka bari shedan yayi amfani da wannan yaudare da ka cewa to me yasa wayannan ba sa yi to kai ina ruwanka da su tafiyan ku da wa an laysa lil insani illa masa'a ina ruwanka da su kai Allah ya yassare maka yin aiki da addini sai ka ce domin wani baya yi kai ma za ka fasa sai dai ka nemi wanda yake gaba da kai wajen yin aiki da addini domin ka kare gaba domin ka yi munafasa yin munafasa wajen wafi dalika fayyaka nafasil mutanafisu wajen neman lakira abinda ya kamata kenan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi umarni da istiqama shi yasa daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi as-sujjada Allahumma ya muqallib al-qulub ثبت قلبي على دينك يا الله يا من جويت da zakata ka tabbatar da zuciyata a ina akan addini wannan yana da muhimmanci kiran cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya dinga yawan kai bayan haka bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaɗe su ya umarce su ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama da istiqama da shi da muminai waɗanda suka tuba tare da shi kuma yake kar su wuce iyaka sai addini yadda Allah ya yi ne ya ware Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu warda yace da ana aiki da hankali ne wajen addini yace da tafin kafa ya kamata a shafa wajen menene wajen almasu al-hufain ba saman kafa ba wannan na cikin masailul fiqhiyya da awamun nas suke da abin da ke tsotsar zuciyar su a ciki in ka tara mutane da yawa kaga matsala masu al-hufain in ka ce mutum wani in kai masu al-hufain ma in kai ne liman ba zai fita sallah ba domin zai dinga ji kaman ba kai ne ba wani kaman ba kai alwala ba kaga kaman matsalar masu al-hufain kaga kaman matsalar as-salatu jami'al yin sallah da me da takalmi mun taba zuwa wani waje haka za mu yi sallah babu inda za mu yi sallah sai sarari haka kuma wajen grafis ne a wajen duwatsu waje ne na taron musabaka ce ta kasa kuma ɗaliban ilimi ne dama da hagu kawai da muka zo mu hudu biyar haka dukkan mu da takalmar kawai muka fara sallah waɗanda suka zo daga baya idan suka zo za su shiga sallan suka kalle ni limamin bai takalmi suka kalli na baya na masu takalma sai su canza waje duk da cewa yin sallan umarni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa wannan bai nufin cewa kaman yanzu wannan masallacin da aka share aka zumbu da kafar sai ka kawo takalmarka daga garejin makalife ka zo ka hawo ba abin da ake nufi ba kenan amma sunna ce daga cikin sunan wanda ya kamata ko da sau ɗaya a rayuwa mutum ya yi mutum ya ɗanɗana shi yasa lokacin da muke makaranta idan mutum ya siyo sabon silifas wanda yake yawo da shi a cikin hostel tunda ga hostel ga masallaci ga makaranta kafin ya fara yawo da silifas din sai ya zo ya fara yin sallah akan carpet ya fara yin sallah a cikin masallaci ranar farko kenan kafin ya fara yawo da silifas din alal aqalla anan dai tunda nan makaranta ce ko sunna ake karantarwa babu ba za a maka duka ba har ka suma amma idan ka gwada haka wani waje wallahi za su sumar da kai amma da yake shi yasa komai ana yin shi da calculation ne sai ka duba abin da tunanin mutane ilimin su fahimtar su zai menene zai dauka tunda abin ba wajibi bane mafhum kar ka je kauye ɗan gargajiya ka shiga masu masallaci ba da sabon takalmi ba ko da kamfani aka fitar ko daga injin aka buga takalmin yanzu da ka shiga masallaci ba za ka sha ba an fahimci wannan amma yin sallah kaman ana rana sosai ranar juma'a masallaci ya cika babu shimfiɗa makamancin hakan za ka yi yin sallah kana sanye da menene da takalminka amma awamun nas da yawa daga cikin awamun nas wayannan masail din sai kaga suna dan dari da su inda cewa abubuwa ne waɗanda suka tabbata a shari'a to da Allah ya umarci manzansa da istiqama da mu'minai da istiqama su zamto daidai masu daidaituwa akan yadda Allah ya yi umarni kama umirt sai ya gargaɗe su a aya ta gaba sai ya ce
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كما كركو كركتا زواج وأنت سكي ظالمتي kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ku zanto mutane masu istiqama sannan kar ku karkata zuwa ga mutanen da suka yi zalunci wa ma lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da masu jigintan al'amuran ku banda Allah ولا تركنوا الى الذين ظلموا انفسكم فتمسكم النار domin kar wuta ta shafe ku kar ku garkata zuwa ga wadanda suka yi zalunci wadanda suka yi kafirci zalunci anan su ne wato mushrikai kar ku garkata zuwa gare su malaman tafsiri sun magana kan ar-rukun suka ce ar-rida al-mayl kar ku zanto masu yadda da abin da suke kaga kasan akwai mutanen da suke da wata gurbatacciyar aqida, zaga mutum yana da tunanin cewa yana ganin cewa shi musulmi ne, amma bai da tabbas din cewa musuluncin shi ne hanya. Na taɓa jin wani wawa yana cewa kaga kun gani musulmi ne, matata Krista, ranar tashin alkiyama idan aka ce musulunci ne addinin gaskiya son jawo matata ta ji ɗan iska, idan aka ce ba musulunci ba ne matar shi sai ta mene ne, sai ta jawo shi, abin ya zama wasan yara ke. To mutumin da yake da irin wannan aqidar ba musulmi ba ne, mutumin da yake da irin wannan aqidar ba musulmi ba ne, domin bai da mene ne, bai da tabbas. Yana cikin irtiyab, yana cikin at-taraddud, ba musulmi ba ne, ba yin imani haka. A yin imani da Allah ba a raba ka ba. Ya ayyuhal ladina amanu tudkhulu fis silmi kaffa. In za ka shiga musulunci, ka shiga musulunci. In kai musulmi ne kana da takfir, kana da kurakurai, kana da rauni, ka faɗi ka tashi, amma kai ka san wannan hanyar ita kaɗai ce hanyar da ke kaiwa, amma kana musulmi, amma kana kwankwanto cewa to waye sani ma ranar tashin alkiyama idan aka je, in aka zo aka ce ba musulunci bane wani abu ne daban. To duk wanda yake iddia'in shi musulmi ne kuma yake da irin wannan aqida, to ya tabbatar da cewa yana bukatan ya jaddada kalmar shahada don ba musulmi bane, ba musulmi bane. Wannan imani bai zauna a zuciyarsa ba, imani bai zauna a zuciyarsa ba. Dan haka kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci, fa tamassakumun nar, karkata zuwa gare su shine yadda da abin da suke yi, yadda da abin da suke yi. Rida, ka yadda da abin da suke, duk da cewa kai din baka ne, baka yi, amma ka yadda da abin da suke yi, yadda da abin da suke din nan ta hanyar abin nan body language ɗinka, maganganunka, mu'amalarka. Akwai abubuwan da mutane suke mixing, suke har haɗawa kuma daban-daban suke, shine mu'amala da mutane waɗanda ba musulmi ba, mu'amala da mutanen da ba musulmi ba. Babu addinin da yayi umurni da a kyautata mu'amala da kowa, ba ma mutane kaɗai ba, har da dabbobi. Addinin da yake ka kyautata wa dabbobi, bal addinin da idan ka musguna wa dabba, wannan addinin ya zai maka hukunci da shigan wuta, kamar yadda muka sani cikin kissan wannan matar da ta rufe canwa ko ta hana shi abinci har ya mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akanta, yace hiya fi hiya finna, me ta kashe canwa ba. Addinin da ke azabtarwa akan wulakanta dabba yace idza qataltum fa ahsinu al qitla wa idza zabahtum fa ahsinu. Hatta wannan yanka da aka halalta mana na dabbobin ni'ima, ba wai kawai shikenan ai muna son ai zamu yanka sariya, da haka kafin a yanka sariya sai an wahalar da ita, an jefa ta, an duk wannan haraman ne. Ko kuma kaji ne ana son a yanka su, sai an wahalar da su kusan kafin a yanka ma ran ya kusan jawa fita, an wahalar da dabba. Tunda ke Allah ne ya ba ku izinin ku yanka waɗannan, ku amfana da namar, ku ci namar waɗannan dabbobin nema, yace idan za ku yanka, yace ku kyautata yanka. addini ne wanda yake umurni da kyautatawa a cikin komai. To addinin da yake a kyautatawa dabba, kana ganin wannan addinin zai ce a musgunawa banu Adam, a musgunawa dan Adam? Da haka addinin mu addini ne wanda yake umurni da mu kyautatawa mutum a matsayinsa na mutum, ko da bai da addini, balle wanda yake da addini. Kaga mu'amala daban, musharaka da su cikin abubuwan addinin su kuma menene daban. Wani domin kar a ce yana da tsanani, komai zai iya yi. Domin kar a ce yana da tsanani, to ire-iren wayannan abubuwan thin line ɗin da ke tsakanin su ya kamata mu dinga rabawa. Kuma ni na sha faɗin cewa abinda zai baka kwanciyar hankali, in kana da wani na kusa da kai sosai, kai mai bayani, kai mai bayani. Kuma kai abu na farko ka zama musulman kwarai, abu na biyu kai mai bayani a yadda zai fahimci cewa a wannan ba kyaman mu yake yi ba, amma addinin su addini ne mai tsari, bin addinin sa yake yi. Sai su yi respected din wannan boundaries. Amma kuma ka zanto mai kyautata mu'amala. Akwai wata wata baiwar Allah, alkalin nan zai santa lokacin muna office, wata kawai muna zaune, yar me ake ce masu, Jehovah Witness, sakatare din office din muce, ita kullum za ta mun, ita kullum kokarinta za ta musulunta da ni. Musulunta da ni take son ta yi, in zama Kirista ba. To sai zanto nima ina da lokacinta, san warware warware mata addininta, sai ta ga cewa babu inda za ta kama, duk inda ta kama san warware, duk inda ta kama san warware. Ka san su mutunta akwai aljanna a sama, ba sun yadda nan duniya ce aljannan take, aljannan anan take, su ba su Kirista yake, ba su abubuwa da dama. Al-muhim ni take son ta musulunta da ni, ni kuma zuciyata nake to shi kenan, zamu ga wanda zai musulunta da wani. To wata ran kawai muna zaune, sai ta sanar da office cewa ta samu wani aiki a wani waje, ta samu aiki, ta canza wajen aiki, take za ta daina zuwa aiki daga sati ne zuwa kaza kaza. Sai nake mata to yayi kyau, Allah ya sanya alkhairi kaza kaza kaza. Amma kaman bayan sati biyu sai ta kira ni, sai ce min Barista Abdulaziz, nake na'am. Tace in faɗa maka gaskiya, nake me ya faru? Ce ka san me yasa na bar office? Tace me yasa kika bar office? Tace tsakani da Allah ban samu aiki a ko'ina ba, amma na lura cewa idan ban bar office din nan ba, musulunci zan shiga. Wato gudura ta yi. Wallahi ta kira ni ta ce min tsakani da Allah, nake so ke me yasa za ki bar wannan aikin, bayan kuma ana buƙatar gudunmuwar da kike bayar da abinda kike samu a wata a gidanku, ana buƙatar gudunmuwar da ke ba kike bayarwa a family din. Take eh, yanzu ta je ta yi joining din mahaifiyarta ne a wani wajen siyar da abinci, za ta dinga taimaka wa mahaifiyarta a can. Amma tsakani da Allah ba ta samu aiki ba. Ita ta lura in ba ta bar office din nan ba, wallahi zan shiga da ita musulunci. Shi yasa min darajar ula, za ka zauna da wanda ba musulmi ba, ka zauna da shi lafiya, haka addinin nan ya karantar, haka addinin nan ya karantar. Amma kuma bai nufin cewa domin da sunan wai ni ina son in zama mutumin kirki, sannan ga compromise din addini, ya abubuwan da addini na suka haramta domin in zama mutum. Za ka iya zama da mu'amala mai kyau da su ba tare da kayi menene ba, kai compromise da addinin ka ba. Wani lawyer in ya mini ya taɓa zuwa mun office ya ce min ah ustaz ustaz this your BS sai na ce min I am emulating Jesus Christ shi kuma pastor ne shi pastor ne lawyer kafin ya gama na ce min ina koyi da Jesus Christ ne kawai sai zanto kaman an zuba mai ruwan sanyi to anan munakasha ta mutu so domin sa'annan su ba ta nuna musu cewa mu addinin mu ka nuna musu cewa annabi Isa nan fa mu muka fi tantanta da annabi Isa akan dan haka in aka taba annabi Isa kana wajen su idan suna irin magajinin su wanda bai dace ba akwai abubuwan da sun ake yi wanda wallahi da ba dan kamar yadda na faɗa ba nake muna cin alfarman addu'ar manzon Allah ne ba akwai abubuwa na comedy akwai comedy da a lokacin annabawa da suka gabata yi da wallahi da tun tuni an shafe mu kaga ana comedy ana kaga mutum ya rubuta cewa Allah ya sha wahala kafin ya alici ɗan Najeriya bangaren wanda idan ka karanta bacci ma sai ki zuwa kaga mutum yana cewa idan Allah ya daji yana son raha zuwa kallon ɗan Najeriya yake domin yayi dariya Allah haka na taba shiga mota da wata yar Catholic daga Jos tunda muka shiga mota ta fara wa'azi take ta wa'azi can za a wuce Abuja ne zan zo ka tafi can sai ta ce wai since that time God has been trying to protect the children of Adam from the devil. God has been trying. God in me has been struggling and trying. Doesn't matter which God are you referring to. Stop, don't repeat that. Don't say God that God is struggling to do anything. I withdraw that statement. I mean to say. Okay, well, whatever you want to say, but don't. I won't stand you saying that God is struggling to do something. Allah, kace wai Allah yana ta kokarin ya hana shedan. Allah ne yake wahalar sa. Allah kenan ku kuma yadda Allah kamar wani dan iskan bayan gidan ku kenan ai. Allah inna ma amruhu idza arada shay'an
yaqulu lahu kun
fayakun. Shi yasa kullun nakan ce kar ka taba yadda a zo a yi negotiating a kan addinin ka wai su yi compromising ka yi compromising su da ma ai hum ala lashai mutumin da yake ala lashai shi da ma ba a kan komai yake ba so in aka yi strike and compromise aka tashi a kan teburin wanda zai yi hasara la mahala kai ne don kai ne kake da addini shi da ma bai da komai bai kan komai na ga kar ka taba yadda ka saki komai naka komai kankancin abin yake fata masakumun nar kar ku yi haka domin idan kuka yi haka wuta sai ta shafe ku wuta sai ta shafe ku idan kuka karkatu zuwa ga waɗanda suka yi imani mushrikai fata masakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da majibantan al'amura min dunillah baitin Allah tabaraka wa ta'ala thumma la tunsarun bayan kun karkatu zuwa gare su babu wanda zai taimako ba za a taimake ku ba aya ta gaba wa aqimis salat
wa aqimis salata tarafan nahari wa zulafan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
واصبر
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
wannan ayar akwai bayanai da yawa a cikin wannan ayar kuma akwai bishara masu yawa ka san addinin nan an gina shi ne akan i'madu qalilan tu'jaru kathiran aiki kadan za ku yi kuma za a ba ku lada mai ne mai yawa ka'idar da Allah yake mu'amala da shi kenan ba shi yasa gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ne rahama ne wallahi ne rahama ne shi yasa zaka ga mu kyautata wa Allah zato cewa Allah zai rahamce mu mu kasance akan istiqama kamar yadda Allah ya umarni ka kasance ahlus sunna ban ce dan izala ba ka kasance wane ne
ahlus sunna
izala platform ce na suna ce na kungiya da zaka zo ni in zo su su zo a zo a yi da'awa ita karantar da ba addini ba ce duk radda izala ta dina kira zuwa ga alkitabu was sunna ni dinnan na san kaina kuma na san mutane sun fi dubu a ranar za su aje ta dan haka ba izala ba ko kai ka taba ganin wani dan izala mai ID card ne babu izala platform ce dan haka idan ka tafi wani waje can kaje ka ga wayansu sunan su ihya'us sunna kuma sunan su baitu Uthman ibn Affan organization of Nigeria baitu Abu Bakr da mata almuhim ba sunan ba ne ake yi a ina a wajen ka zanto ahlus sunna Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aka ce wata ran ɗansa ya shigo gidan ransa a bace yana cikin hali na kunci sai ce mai yabni me ke faruwa da kai sai ce wallahi baba wani abokinmu ne Allah ya mai cikawa ya koma ga Allah Imam Ahmad sai ce mai hal huwa ahlus sunna yace ahlus sunna ne yayi rayuwa akan sunna yace na'am ya abi yayi rayuwa akan sunna yace to la tahzan alayk ana mai fatar cewa zai samu rahama ka san me yasa ranar tashin alqiyama duk mutumin da ya bauta wa Allah ba akan yadda manzon Allah ya karantar ba akan sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallama da kansa yake korar su daga ruwar Al-Kautsar akwai tadewa da yake wannan a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai kore ya kori mutanen ce bu'dan suhqan suhqan dan mala'iku za su fada mai cewa la tadri ma badalu ba'da wa'annan sun canza addini baka san abinda wa'annan suka canza a bayar ka ba dan manzon Allah ya ji labarin haka duk da gargadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa a nisanci wato kirkirarrun abubuwa sababbin abubuwan da ake kirkirowa cikin addini manzon Allah ya yi gargadi a kan wannan duk da haka ranar tashi alkiyama sai ga wasu mutane mala'iku suna korar su manzon Allah sai ya ce a ku bar su mana ummati mala'iku sai su ce ai wayannan su ne suka canza addininka baka san abin da suka yi bayan ka ba kaga akwai hadari kenan ko bayyin wannan aya ce da take magana akan umurni da sallah a farkon rana da kuma karshen rana da kuma dare sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at to a wannan ayar za mu yi magana bayanai masu yawa game da muhimmancin sallah da kuma falalar sallah da kuma matsayin sallah har ya kai ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara duk yadda aka waye gari mutum yake shi ya daina sallah ranan kuma yayi bangwana da wa da musulunci Allah ya kare to da wannan zamu fara gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wallahu ta'ala a'lam akwai tambaya na alaikum salatu akan na'am
Allah ne ke jawabi shi bayani karata ka ya Allah
satrul aura abu ne wanda yake da muhimmanci matuka kuma rashin satsarin wannan auren ga mutumin da bai da ladura ga mutumin da bai da menene bai da ladura dan amma da mai sun tattauna abubuwan da za a ci foreseeing din abubuwa da yawa domin muhimmancin sallah sai aka yi foreseeing din situations din da mutum zai iya kasancewa a ciki ala ayyatal dolan shi dai muddin yana da hankali yayi ne yayi sallah koda kuwa yana ne yana tsirara koda kuwa yana ne yana tsirara amma kuma kaga wannan mutumin da yake cikin wani hali na lalura ne mafhumai dai yana tsare ne dai an zalunce shi an kama shi an kulle shi a wani waje an cire mai tufafinsa gabaki daya lokacin sallah kuma yayi alatilas dai dolan su yayi menene yayi sallah a irin halin da shi ya tsinke kansa amma mutumin da bai da larura yin sallah da singlet min badil hukm al mujarrad ba haramun bane muddin akwai wani abu da dake kan kafatarsa a cikin tufafin da yake sanye da shi amma kuma bai dace ba amma kuma hukuncin inganci sallah cin sallah ta yi sallah ta yi wannan abu na farko ce abu na biyu idan abin da ya saka din lalle ya bayyana al'aura din idan al'aura ta bayyana sallah kuma ta ne ne sallah ta baci shi yasa ya kamata addinin ka ya zama daga cikin rayuwarka wannan maganar da ya tabbayar nan da yake yi ya sa na tana da wani abin da na gani wanda yake bani mamaki na gani kaman wajaje biyu zuwa uku haka mun fita sallah mun tafi wani waje wani farastakal ne haka lokacin sallah yayi ma'aikata suka fito a masallaci za mu yi sallah sai na ga wani mutum sai ya tuɓe kayansa tukunna ya iya yin me alwala kun san me yasa domin yanayin ɗinkin ba yadda za a yi alwala to wannan wani irin kaya ne me amfanin wannan kaya me amfanin kayar da ni idan lokacin sallah ya yi ba zan iya yin menene ba ba zan yi so idan ya ɗinki kansa a wajen da ba zai iya ci gaba me zai faru ba zai kasa domin ba zai yi alwala ba hakan ma mata wata musulman idan ka ganta sai ka yi tunanin wannan akwai sallah cikin ajanda ɗinka ko a rayuwa ta fita da safe sai can da yamma za ta dawo amma idan ka duba irin shigan kai ka san dama wannan shigan ba a yin sallah da wannan shigan ba a yin sallah da wannan shigan da haka ya zanto addininka shi ne rayuwarka shi ne fitarka shigarka tailarka idan mai hankali ne sai ka faka dinkin da ba za ka yi haka wala alwara ba sannan tufafin da za ka sa kamar yadda kace nace hukuncin asali in kai sallah a singileti sallata za a ce ta inganta mafhum amma kuma bai menene ba bai dace ba walillahi masalul a'la yanzu idan aka ce an je an maka tambayan aure sai uban yarinya yake to babu matsala a ce ina son ganin sa koda da shi da abokanansa guda biyu za ka tafi da singlet neman aure za ka iya tafiya khudu zinatakum
inda kulli masjid
zinatakum inda
kulli masjid
zinatakum inda kulli masjid zinaka tsayuwa a gaban Allah ne ba walillahi almathalul a'la yanzu ake maka kana da appointment da shugaban kasa gobe yanzu da mutum ce daga nan a ce wai shugaban kasa yana son gani na misali san tafi da singlet za su banne shiga mutum ne ba kamar ni amma kuma sallah fa Allah yake ce qasamtu salata baini wa bain abdi nisfai munajati da Allah shi yasa magabata na kwarai chatta da ma baina irin sallah da suke irin sallah da muke su idan suka yi kabbara kamar yadda ka san sun fita daga nan domin haka mu dauki sallah da muhimmanci mafo da zato abin da zaka yi sallah da shi abu ne wanda ya sirta ta auraka gaba daya tambaya ta biyu kabili da badi idan suka hadu akan mutum daya a cikin sallah daya zai rinjayar da kabili an fahimci wannan zai rinjayar da kabili kabili kuma ana yin shi ne idan an samu menene idan an rage wani abu a sallah ko so zai rinjayar da wato sujjadan da ake yi kafin ayi sallama akan sujjadar da ake yi dan zai iya faruwa ka rage wani abu kuma ka kara wani abu a wannan halin zaka yi guda ɗaya ne shine wanda ake yi kafin ayi menene ayi sallama a halin da ake sallah limamin alwalarsa ta warware sai ya jawo mutumin da shi kuma masbuki ne an riga shi da raka'a daya akan ya mai gurbin sa ya mai gurbin lima a wannan halin babu matsala shi idan su waɗanda suke bin sa idan rakawoyin sallan su ta cika sai su menene su zauna ba za su yi sallama ba za su zauna su jira shi shi kuma sai ya tashi ya kawo raka'arsa ta karshe sai ya dawo yayi tahiyya in yayi sallama sai su yi sallama da shi in idan ya tashi kawo raka'arsa ta karshe in suka bi shi sun kara ne kenan sun kara raka'a in suka kara raka'a sallar su ta bace haramun ne mutum ya kara raka'a a sallah da gangan amma idan mutum ya kara raka'a a sallah da sanadiyar rabkanwa wannan kuma hukuncen amma kabili da badi kari da yayi wannan yana menene shi zai sanadiyar karinsa zai yi sujjada bayan yayi tahiyya yayi menene yayi sallama wallahu ta'ala alam za mu dafa yanan nan wanda suka bi sun raka ɗaya ai sallar su bata cika ba su kuma sai su bi shi wayanta kuma da sallar su ta riga ta cika sai su jira shi wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna mai sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ya bi mu sanin su ya Allah ka biya mana su ga baki daya ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya ya Allah ka zauna da kasan mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasan mu Najeriya lafiya ya Allah waɗanda suke nufin musulmai da al'umman musulmai a duniya waɗanda suke nufin su da sharri ya Allah ka mayar musu da sharri su a gare su ya Allah ka mayar musu da sharri su a gare su ya Allah ka ɗaukaka kalmar musulunci ya Allah ka ɗaukaka kalmar musulunci ya Allah ka ɗaukaka kalmar musulunci ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu kai haske kaburburar su kalin da yake da rahmarka ka gafarta musu mu ma idan namu lokaci yayi ya Allah ka sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan mutane masu garkuwa da mutane masu zubta jinin bayan Allah har cikin azumi suna bin masallatai suna kashe mutane ya Allah idan sun fi karfin mu basu fi karfin ka ba ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك